Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litinin 18 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A jiya Lahadi, hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane 50 da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Fadar gwamnatin ta Amurka White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Trump da mai rajin ganin NPP ta farar fatan nan da ya bindige mutane 50 a wasu masallatai biyu da ke New Zealand. Ministan Supreme Ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi akan akwatin bayanai da ake kira Black Box na jirgin Ethiopia ya nuna kamanceceniya karara.
Tokanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a yayin da ake shirin gudanar da zaɓukan gyara a jihohi biyar na Najeriya da abun ya shafa bayan tsamu guda, har yanzu ana ci gaba da cece kuce.
Idan ka dubi wancan kuriyan boge yadda ka san canjin kuɗi, an jima a ce dala ta tashi, haka maganar result din an ce 65.
To ko yaya wasu masu fashin baki ke ganin jinkirin da aka samu wajen bayyana sakamakon zaben Najeriya a wasu jihohin?
Idan dai an ce demokradiyya ake yi, nan muna koyi da kaman Amerika. Kada jama'a su manta fa, a nan a Florida zaɓuɓɓuka da suka wuce, bayan na'ura ta kirga wannan, sai da aka yi wajen wata biyu ana kirga ƙuri'o'in nan hannu ɗaya biyan bayan ɗaya biyu bayan ɗaya, har aka gane aka zaɓi wacce ce ƙuri'a ta lalace, wacce ce take da kyau, wane ne ya ci.
To kamar kowace ranar Litinin, Sarfilo Hashin Gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Lahadi, hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane 50 da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawawwakin ga iyalansu. Ta kuma ce wasu ƙwararru shida sun shigo ƙasar daga Australia domin su taimaka a ƙoƙarin da ake na gano waɗanda suka mutu. Shugabar masu bincike musabbabin mutuwa Deborah Marshall ta ce ofishinta ya himmatu a ayyukan da yake yi domin ya tabbatar an mika kowace gawa ga 'ya'yan uwanta, inda ta ƙara da cewa babu abu mafi muni a ce an ba wani iyali gawar da ba tashi ba. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Wali Humaha ya faɗa jiya Lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin al'ummar musulmai don su fahimtar da su irin dogon lokaci da ake ɗauka idan ana binciken musabbabin mutuwa, musamman kan wani babban laifi kamar wannan. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin NPP ta farar fatan nan da ya bindige mutane 50 a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar Mark Mulvaney ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewa shugaba Trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin NPP ta farar fata. Yana mai cewa ban san so nawa za mu ta nanata haka ba. Ya ƙara da cewa kamata ya yi ya ɗauki iftila'in da ya faru a ranar Juma'a a New Zealand a matsayin yadda ya zo, wato a matsayin mummunan aiki na shaiɗanci. Ɗan bindigar da ake zargi da kisan Brenton Harris Tarrant mai shekaru 28 wanda ɗan asalin ƙasar Australia ne, ya yi wani rubutu mai shafi 74 wanda ya fitar jim kaɗan kafin ya kai harin a wasu masallatai da ke unguwar Christchurch. A rubutun, Tarrant ya bayyana cewa yana kallon shugaba Trump a matsayin wani sabon jagoran fito da manufofin fararen fata, amma ya ce baya goyon bayan tsare-tsarensa. Wannan sanarwa da Tarrant ya fitar ta ƙara farfaɗo da sukar da ake wa shugaba Trump cewa ya ƙi ya fito fili ya Allah wadai da masu fafutukar ganin NPP ta jinsin farar fata. Ministan sufurin Ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi kan akwatin adana bayanai da ake kira black box a takaice na jirgin Ethiopia, jirgi mai lamba 302, ya nuna kamanceceniya karara da wani hadari irin wannan samfurin jirgi a Indonesia a shekarar da ta gabata. A jiya Lahadi, Doug Mawit Morges ya fadawa manema labarai cewa za a fitar da sakamakon farko na hadarin da ya faru a satin da ya gabata, wanda ya halaka mutane 157 nan da kwanaki 30 tun kafin a samu akwatin adana bayanan na jirgin da ya yi hadari a satin da ya gabata. Mutane da dama sun yi ta nuna kamanceceniya tsakanin hadarin jirgin Ethiopia da kuma na jirgin Lion Air da ya faru a watan October bara, waɗanda dukkansu jirgin Boeing 737 Max 8 ne. Amurka da kuma fiye da ƙasashe 30 sun dakatar da amfani da Boeing 737 Max 8 bayan da jirgin Ethiopia ya gamu da bala'i. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu sannan wasu ɗaruruwan mutane sun bata a jiya Lahadi bayan da wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Idai ta ratsa ta kudu maso gabashin Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin da ya nuna cewa mutum miliyan 1.5 da mummunar guguwar ta shafa a Mozambique, Malawi da kuma Zimbabwe, sannan dubun dubatar mutane suka rasa hanya da kuma wayar sadarwa a mafi yawan yankunan karkara inda talakawa ke zaune. Ita wannan mahaukaciyar guguwa ta sauka ne a ranar Alhamis a kusa da gabar garin Beira da ke Mozambique, tare da guguwa mai tafiya kusan kilomita 200 sa'a guda. Daga nan ne kuma guguwar ta nausa yamma zuwa Malawi da kuma Zimbabwe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutum 122 suka mutu a Mozambique da Malawi, sannan a jiya Lahadi jami'ai a Zimbabwe sun tabbatar da mutuwar mutum 65. Kotun kolin Isra'ila ta soke takarar wani ɗan siyasa mai tsananin kishin aƙidar 'yan mazan jiya a zaben 'yan majalisu da za a yi a wata mai zuwa, saboda wasu kalamai da ya yi na ta da husuma da kuma nuna kyamar Larabawa. Kwamitin zaɓe a Isra'ila ya baiwa Michael Ben Ari na jam'iyyar Jewish Power Party damar ya tsaya takara, amma kotu a jiya Lahadi ta goyi bayan wata ƙara da 'yan adawa na jam'iyyar Merit Party masu ra'ayin sauyi suka shigar, inda suka bayyana cewa Ben Ari ya yi kira da a kai wa Larabawa hari a kuma hana su haƙoƙinsu, lamarin da ya haifar da nuna musu wariya. Shi dai Ben Ari ya soki hukuncin kotun, yana mai cewa wani gungu a fannin shari'ar ƙasar na ƙoƙarin ya tursasa dokoki a kan jama'a, kuma hakan ba demokuraɗiyya ba ne.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumar zaben Najeriya INEC ta tsami jihar Bauchi daga jerin jihohin da ta ayyana zaɓukan gwamnatocinsu ko gwamnoninsu a matsayin waɗanda ba su kammala ba saboda wasu dalilai. Don haka ana shirin gudanar da zaɓukan kammalawa ko gyara a wasu jihohin da abin ya shafa. Kan wannan wakilinmu Abuja Nasiru Adamu Ilikaya ya shirya mana wannan rahoton. Nasiru, gare ka.
Bayan matakin hukumar zaben Najeriya INEC na ci gaba da kidayar ƙuri'u a ƙaramar hukumar ta fa balewa Bauchi da yiwuwar samun sakamako a Talatar nan, hankali ya koma kan jihohi biyar da za a kammala zaben gwamnoninsu ranar Asabar da suka hada da Adamawa, Benue, Filato, Kano da Sokoto. APC ta ƙi amincewa da matakin hukumar zaben a Bauchi da take fargabar ya ba wa PDP damar nasara ta hanyar da sai kotu ce za ta yanke hukunci.
Sarkin Arewan Bauchi, abin da muke so ya riga ya faru ranar zaben da muka yi wa Buhari. Mun samu sanata guda uku, memba na RIBS kusan goma ta ba ɓarewa goma namu ne, mun tabbatar da burin ma za ta kaɓa ta kayan mun ta ba mu. In Allah da gwamnan jihar Bauchi dan jam'iyyar APC ne sai ya shekara 8 bi izinin Allahi ta'ala. Jama'an jihar Bauchi kar su yi rauni, kar su jefa mu a cikin jam'iyyar hamayya. Ga gombe ma ta kwato kanta.
A jihar Kano, madugun PDP Rabiu Musa Kwankwaso ya ce tazarar da suka ba wa APC ta fi yawan ƙure wanda aka soke. Da hakan ke nuna PDP za ta so a ɗau matakin irin na Bauchi ko kuwa a ayyana ta a matsayin wacce ta samu nasara.
Mun ga jihohi da yawa musamman jihar Ogo dan takarar da ya ci zabe ur'unsu wanda ya dora akan wancan busu kai yawan ur'un da aka soke ba kuma an ce ya ci zabe da sauran gurare irin waɗannan ya zama doka kashi biyu kenan ta Kano daban ta waɗansu jihohin daban wanda ya ci zabe zai fi kowa ƙuri'a kuma ci 25 cikin 100 a ƙananan hukumomi wanda ba su yi ƙasa da biyu cikin uku ba duka wa'annan mu dan takararmu ya cika wannan ka'ida
da yake mai da martani kan dade-daden samun sabani da APC tsohon gwamnatin Kano Ibrahim Shekarau ya ce kage kawai akai masa kuma yana bukatar a fito don zabar APC a ranar Asabar.
Kariya ce cewa mun samu sabani da jam'iyya, mun samu sabani da shugaban jam'iyya da gwamna, babu wannan magana, ba taɓa samun wani sabani ba. Ina nan akan cewar duk wanda zai jefa ƙuri'a ya zabi jam'iyyar APC don mu samu haɗin kai mu da zamu wakilci Kano a Abuja, mu samu haɗin kan al'ummar jam'iyyar APC da za su gwamnati a jihar Kano da 'yan majalisa. Haka babu wannan sabani, babu dalilinsa.
Wani abu kuma da ke da alaka da dambarwa sakamakon zaben shine shirin tafiya kotu da waɗanda basu gamsu ba ke shirin yi. Sanata Sani Ɗanladi da yawa APC takarar gwamna Taraba ya ce inda an yi adalci da zai iya rungumar kaddara.
Idan ka dubi wancan kuriyan boge yadda ka san canjin kuɗi an jima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce 65 so an kori mutane idan ka je Takum an kashe mutum in ka je Kashimbila an kori dukkan yan jam'iyyar APC idan ka je Kurmi sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka shine hujjoji da nake amincewa da wannan sakamakon zabe magoya bayana mu ta addu'a fatan alheri in Allah ya yarda Allah zai bi wannan kado
to alaisa ni dalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotu yanzu
yanzu ma muna maganar shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan harhada shi ba da jumawa ba za ka ga mun fasa mota
yanzu dai za a jira ga matakin hukumar zaben kan jihar Rivers a ranar Laraba bayan samu rahoton committee da ya bincika birkita zaben jihar da ya kai ga dakatar da sakamakon zaben Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Ban koma wada da dangina
wannan haka yake kuma a gaida Nasiru to akan wannan cece ku ce kan kammalawa ko rashin kammala zabe da kuma shawarar da aka ce shugaba Buhari ya yanke ta tsama kansa daga wannan dambarwar dan a kauda zargi mun tuntubi wani mai fashin baki kan siyasa da zamantakewa da ke da zama a birnin Boston nan Amerika Alhaji Suleiman Garba madakin samunaka wanda muka fara da tambayar sa yadda ya ga wannan dambarwar sai ya ce
wato hakikanin gaskiya mu da muke nan Amerika muna bin abin da ke faruwa a gida Najeriya sau da kafa akan zabe tun daga na shugaban kasa da tsaga shi zuwa yadda aka yi har aka kai ga zama an yi wannan zabe an yi shi lafiya an gama to da aka zo na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi wanda yake kuma shi shugaban kasa mai girma General Muhammadu Buhari yace ba zai sa hannu ba ba zai ce komai ba ba zai sa ba ba zai hana ba to wannan mu a ganin mu yayi daidai saboda shi uban kowa ne yau din nan ko da PDP ta ci zabe in akwai mutunci da tunani to shi uban kowa ne haka nan APC jam'iyyarsa idan ta ci shi ne mai yin kowa komai ne shi yasa shi ma ya yi magana ya ce wanda duk jama'a suke gani ya cancanci ya wakilce su to su zaɓe shi to a nan abin da mu muke gani rashin tsoma bakin Buhari ya ja akalan a'a don jam'iyyarsa APC ta yi nasara a kan abin da ba daidai ba to an shi sa ka ce gaskiya dokin ƙarfe a yadda ya yi haka ya jajirta ba ruwanci abinda hukumar zabe ta ga ya dace ya cancanta ta yi to sune wuka sune nama sau da yawa za a yi zabe wani ya nuna cewa shi bai yarda ba ga korafi iri-iri wanda yake zai jawo a soke zaben ko kuma ma ko da shi wani abokin karawansa ya yi nasara akwai wasu dalilai na wanda za a iya kwace wannan kujera a hannunsa to hukumar zabe ita take da ikon wannan ta yi shugaban kasa ba yadda yadda zai bai da ikon da zai ce a'a gashi yadda yake so a yi sai abin da dokan hukumar zabe ta ce ga abin da ta ga ya dace ga abin da ya kamata a yi idan dai an ce demokradiyya ake yi nan muna koyi da kaman Amerika kada jama'a su manta fa a nan a Florida zaɓuɓɓuka da suka wuce bayan na'ura ta kirga wannan sai da aka yi wajen wata biyu ana kirga ƙuri'o'in nan hannu ɗaya biyan bayan ɗaya biyu bayan ɗaya har aka gane aka zaɓi wacce ce ƙuri'a ta lalace wacce ce take da kyau wane ne ya ci saboda haka ni ina ganin a ba hukumar zaɓe daman ta yi abin da ya kamata har aka yi gagaci abin da na gani kenan masu sauraron mu
to Malam Suleiman idan aka yi la'akari da yadda aka rinka yin cece kuce kan wannan batu na rashin kammalar zaɓe shin ya haifar wa siyasar Najeriya da mai ido koko dai aka san haka ne
kwarai da gaske wato idan masu sauraron mu za su zama su makansu adalci mu da muke wannan sharhin bakin mu kanmu adalci ai abu ne wanda yake nuna cewa kan maje ya waye yanzu da da ne lokacin da aka yi bin akwai zaɓuɓɓuka da aka yi kan masu sauraron musumanta ana faɗin result cewa sakamakon su zaɓe wane bai ci ba koko wane ya faɗi koko a'a an yi ma wane rashin adalci to an dinga ƙone-ƙonen ko gida ko wurin aiki ko wurin sana'ar mutum a je a ƙona ko a gidan mutum a banka mar wuta ko kuma a ƙona motarsa ko mashin ko keke to a wannan karan yadda jama'a za su gane Najeriya fa mun fara goguwa mun fara ƙwarewa a kan zaɓe tashin hankali irin na da da aka dinga yi a ƙona gidan wane ko yana chairman na party ko yana wani in mun lura a wannan karan ba a yi haka ba to kaga a nan mun ɗauko akalan fahimtar abin da ya kamata a yi a siyasance wajen in zaɓe ya zo
Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka ke fashin baki kan siyasar Najeriya za a ji ƙarshen wannan hirar a shirma na hantsi inda kuma za a ji wannan da ke cewa
ina kira ga 'yan siyasan jihar Taraba su zauna su nema sulhu su nema zaman lafiya ma Taraba kashe-kashen da ake yi mana Taraba yanzu abin ya fi karfin mu musamman cikin garin Jalingo muna kiran su dawo da hankulansu sannan shugabannin addini su ji tsoron Ubangiji
to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bar mu za ku da gefe guda Sarfilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a salamu alaikum. A cigabar shirin da muke kawo kan korafin da muka samu na rushe wani gida da ake kokarin ginawa marayu. A sakamakon gyara tankunan adana mai na karkashin kasa na gidan man AA rana a Kefi jihar Nasarawa. Mun nemi duk waɗanda aka ambaci sunayensu kamar yadda muka yi alkawari. Mutanen da muka tuntuba sun hada da asalin manajan gidan man Ishak na goma da injiniyan da ya gudanar da aikin da ya kai ga rusa gidan Samunaka. Amma da farko ga babban daraktan kamfanin AA Rano Muhammad Suleiman wanda ya zo takanas don yin bayanin duk abin da ya sani kan wannan korafi da dalilan da ya sa har ya zuwa yanzu kamfanin bai gina wannan gida da aka rusa ba wanda ma ya zama wajen zuba shara.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Muhammad Suleiman Rano kuma ni ina cikin one of the directors na AA Rano Nigeria Limited.
To yawa musulima akwai wannan magana na gida da dalilin gyara na tankunan gidan mai na AA Rano a Kefi aka kawo korafin cewa an rusa wannan gidan kuma daga baya ba a zo an gyara gidan ba duk da an biya kuɗin da muka gani a takarda na hayan aji a tsoffin tankunan harko Muhammad Suleiman ba mu labarin menene martaninka kan wannan korafi da aka kawo
to kamar yadda mu ma muka tsinci labarin mun taba jin cewa wa'annan muka ba aiki sun a rigidan wasu mutane kuma sun yarjejeniya da su amma su da suka ara tsakanin su suka ara ba tare da wata yarjejeniya tsakanin mu da wannan mutane ba mu wani Alhaji Yusuf Jingir muka bawa aiki yaje ya canza mana tankuna shi kuma ya dauki ma'aikatansa suka je wani aiki kuma wannan dabi'a ce ta dan kwangila da in yazo gari yakan samu waro fit ya saya ko kuma ya ara saboda ka wannan arrangement suka yi a junan su amma daga baya sai muka ji dukkan zarge-zarge ana jingina shi da kamfanin Aerano. Wannan mu kuma ba mu muka yi aikin ba, ɗan kwangila ne suka yi. Saboda haka ba mu da wata alaƙa da mai fili ko kuma da wannan suka ajiye ko suka taɓa masa filinsa.
Wato wannan da ya nuna ƴan kwangilan da suka yi aiki ne ya dace a tuntuɓa don kun ba su kudu haƙƙin da ya dace ku ba su na aikin nan.
Daman dukkan tunda muka fara jin ƙorafin mun kira ƴan kwangilar, mun ce musu mun ji wani ƙorafi da aka yi magana a kansa. Kuna da wata yarjejeniya da kuka yi da wasu mutane don ku gabatar da aikinku? Suka ce suna da shi, kuma sun biya su kuɗi har 325,000. Saboda haka wayannan mutane muka sake tura su ɗan kwangila cewa su je su zauna da ɗan kwangilar su don a fidda ayi daga rogo.
To da aka zo fidda ayi daga rogo, kwalai ma musulmi ba za ka rasa jin a cikin shirin nan. Sun faɗi wata takarda da aka rubuta cewa waɗannan kuɗaɗe sun ɗauka a matsayin yarjejeniyar kuɗaɗe ne na hayar ajiye tankuna.
To ai ba za ka karɓi naira 325,000 ka ce ka ɗauka ba, ya kamata ka karanta kafin ka sa hannu. Hatta takardar da aka ce sun sa hannu ita ce ranar 2 ga watan 7 2017, kuma lokacin hatta shi wannan ya sa hannu a maimakon gidan man baya aiki tare da mu. Saboda haka takardar ita kanta daga baya suka je suka kirkirota don dai su sake jingina a gidan man laifi.
Yauwa, to Alhaji Musliman, akwai bayani a cikin wannan shiri inda ya nuna kai kanka kun yi zama da su tare da 'yan sanda a jihar Nasarawa, me ya faru ne?
To mun zauna, akwai wani dan uwana da yake mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar Nasarawa, ya kira ni wata ran yake gaya min akwai wata barazana da ake yi ta wajen harkar kasuwancin mu a Kefi. Saboda haka yana son gani na. Na ce masa ya gaya mun mai wace irin barazana ce, sai ce a barazanar ta haɗu da wasu matasa da suke cewa za su zo su hana harkar sayar da sayarwa auren. Saboda haka duk Allah yana son gani na kafin wannan abin ya zama out of hand. Saboda haka nan sa rana muka haɗu, ina zuwa na ga wasu yara su uku da dattijo guda ɗaya, suka gabatar min da kansu cewa su ne masu gida da suke complain cewa an rusa musu. Shi kuma dattijin shi ne wakilin unguwarsu, ya ɗauko su suka to. Saboda haka na ce okay, na taɓa jin wannan labari amma ba mu muka aiki ba. Abinda nake so mu yi a kirawo wanda suka aiki, injiniyoyin da suka gabatar da aiki da ɗan kwangila, mu haɗu gaba ɗaya mu round table don mu fahimci waye mai laifi, waye mara laifi, waye kuma aka shiga haƙƙinsa, za a yi a fitar masa da haƙƙinsa. Abinda wannan dattijo Alhaji Bello yake ce min a'a, ba sa buƙatar wannan, ba sa buƙatar ganin kowa, su buƙatarsu shi ne rana ya zo ya gina musu gida. Sai na ga babu nutsuwa da tunani a abinda kake cewa an shiga maka haƙƙi, kuma ana nema a fahimci waye ya shiga maka haƙƙi ka ce ba ka buƙata. So wannan ta sa shi ɗan sanda da ya kira ni ya fahimci akwai wata gamammiya a ƙasa, ya ce mun da Allah a yi haƙuri mu je mu san yadda za a siyasanta. Na tashi tun kafin a wurin ni da su na kira wannan ya aikin, na ce akwai mutanen da ka zo kai alƙawari da su kan gudanar da aikin Kefi? Ya ce mun eh. Na ce to ga su a gaban police suna da complain, don Allah ka shigo Abuja mu zauna dan mu tantance me ya kamata kai. Ya kirawo ni ya ce mun ai sun zauna da su sun yi magana, har ya ba wakilinsu wanda ya karɓo masa wuri naira 325,000 don ya ba su kuɗinsu. Ya ce to duk da haka ina son su haɗu su fayyace menene a tsakaninsu. Wannan abin da na sani kenan, muka rabu a Nasarawa. Sai kuma daga baya na ji wannan magana tana tashi.
Yanzu Alhaji Muhammad Suleiman, menene matsayin da wannan labari ya fito ya zama haka, menene matsayin kamfanin mai na Aerano kan wannan batun?
To ai kaman yadda muka ce, mu ba mu shiga yarjejeniya da kowa ba. Babu wani gu da kaga ko a kiranye ko a waya ko a rubuce wani a tsakaninmu ko kuma a maimakon kamfani ya sa hannun cewa kamfani ya aiko a bashi arangu ko kuma ya aiko a rusa wani gu. Mutane da suka gabatar da aiki suka ranci wannan wuri ko kuma suka aru wannan wuri tsakaninsu, kuma kamar yadda nake gaya maka na sha gani yan kwangila suna zuwa wurare da yawa za su yi aiki su sayi barofit su jasar karba haya guda za su zauna su yi aiki su tashi sasanta da wannan wannan bai sa ran da kuma suka tashi ka dawo da claim ɗinka kan wanda ya bada kwangila ba so wannan ina ganin har yanzu suna da dama dan kwangilan nan yana nan suna da maganganu a junansu sannan wannan ma ya aro musu wurin nan tsohon ma'aikacinmu ne bai taba denyin ba ya ce ƴan uwansa ne so su haɗu su tattauna su ga in akwai rashin fahimta a junansu su solving din issue din su da kansu amma mu a matsayinmu na company bamu sa ba bamu aiko ba da sunanmu bamu karba ba
amma idan suka nemi ku shigo lamarin har ila yau in suka makale a wani waje shin za ku iya yin wata gudumawa yadda za ku koro da wannan al'amari
ai tintini inda da wannan fuskar aka zo ya kamata sai mu san cewa da da wannan fuskar suka zo amma kamar yadda na gaya maka rubutun farko ni da na fara gani a gabana talauyi ce na ce musu ban san magana ba amma tunda har an kawo ga lawaya ya zo ya shiga ga mutane da suka yi aikin ga number su shi lauyoyi su je su yi magana da mutanen da suka rusa musu kuma anan aka ce magana kuɗi ta shiga har 325 duk da haka in suna buƙatar gudunmu mu kirawo ɗan kwangila mu ba shi shawara ko kuma in akwai gudun da ya shiga haƙƙinsu why not za mu iya taimaka musu
akwai kuma wani abu da suka faɗa zan so in ji martanin kai na Alhaji Muhammad Suleiman cewa ba za su iya kai ku ƙara kotu ba don ba za su iya ja da kamfanin AA Rano ba
to ai da lauyoyinsu mutane suke da lauya ba magana ba za su iya ja ba lauya ne fa ya tsaya ya karɓi musu wancan 220,000 already ai barakan suke aiki ba lauyoyi kuma kowa ya san lauya zai iya gabatar da kowannan irin mutum a gaban kotu ai ba mutumin da ya fi ƙarfin hukuma amma dai kamar yadda suka yi maganar dukkaninsu ni ofisina yana Abuja activities sina yana faruwa Abuja da yawa da sun ce ba za su yi shari'a ba ai da tintini za su nemi har ofisinmu headquarters namu na Kano ko kuma na Abuja su zo mu zauna da su kamar yadda suka nema mu ba boyu bane mu duk inda aka zo a nan kafin akwai wanda suke da lambar hatta cha mana era no kai sai to da in suka ce sun zo da bukata za su zo Kano su zauna da mu za mu iya zama da su
to idan ku biyo mu shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku asalin injiniyan da ya gudanar da aikin gyara tankunan na gidan man AA Rana a Kefi mai suna injiniyan Abdullahi Baba Samunaka yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfi Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
ba gai da Sarfi Ru yanzu kan ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a takeice
A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane 50 da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawawar kin ga iyalansu. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin MPP ta farar fatan nan da ya bindige mutane 50 a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar Mick Mulvaney ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewa shugaba Trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin MPP ta farar fata yana mai cewa ban san sau nawa za mu ta nanata hakan ba.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.